بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليسر هدوم وعوني يمتي الله دي قوم قوات رمضان هجر المنزول صلى الله عليه وسلم لمؤداد لليه بمتلاتين دعوكو wanda daidai da 29 ga watan 7 shekara ta 2012 kuma kafin gabatar da ko ci gaba da karatun tafsiri akwai sako da ya zo daga jama'atul muslimin islam da umarnin mai alfarma sarkin musulmi cewa sanar da yan uwa musulmi a darussan tafsiri baki daya dangane da abin da ya shafi bala'in ambaliyar ruwa da ya shafi mutane a Jos. An aiko da umarnin cewa da Allah a daure a yi kira ga al'ummar musulmi su ba da wata gudunmawa mai ƙarfi ne da za a taimakawa al'ummar musulmi da suka rasu kimanin mutum 100 kuma gidaje da suka lalace sakamakon ambaliya da aka yi yan sati da ya wuce a Jos. Mun sani dama shi musulmi duk abin da ya shafi dan uwansa to ya shafe shi. Al-muslimu al-muslimi kalbunyan ya shuddu ba'dahu ba'dan, ko kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Da haka sunan a jihar Jigawa an tsara kwamiti da aka tsara da zai tattara wannan taimako. Akwai kwamiti na jiha baki daya kimanin mutum 18 kenan, akwai kuma kwamitin gari kowace karamar hukuma. A wannan karamar hukumar birnin Kudu akwai malam Shehu Ahmad na Dorawa, akwai malam Abdullahi Yakubu, akwai malam Yusuf Haruna Agaji, akwai malam Suleiman Magaji, akwai kuma malam Idris Yakubu. Wannan mutum biyar su ne wanda aka amince a bayyana wannan taimako. Da haka akwai bukatar kowane masallaci su tsara ko kwamiti ne a tara abinda za a tara insha Allah a miƙa waɗannan mutane, su kuma za su gabatar da shi inda za a haɗa gaba ɗaya a kai inda ya dace. Kiran na gaba ɗaya musulmi ne, kowanne kowace ƙungiya da kowace al'umma a taimaka ƴan uwa musulmi bisa halin da suka shiga ciki. Wasu sun rasa gidansu gaba ɗaya, wasu kuma mai gidan ya rasu, wasu yara ne suka rasu. Duk waɗannan ya kamata a ce ba haka kawai abin ke wucewa ba. In wani abu ya faru ya zama cewa muna sa su cikin addu'o'inmu, to ƙari da haka kuma mu sa su cikin abin da muke da shi da za mu iya taimakawa. Don haka ina ga akwai buƙatar, akwai kwamiti a nan da shugabannin nan masallacin, ko to da Allah su ɗau nauyin kowace sallah a yi sanarwa a nemi wannan taimako har zuwa lokacin da za a samu abin da za a samu sai a miƙa gun waɗanda aka ambata din nan. Allah ya samu dace. Tunda kuma abin ya zama haka ba laifi mu rama amsa tambayoyin da suke ake bin mu bashi kafin mu je karatu. Sun ɗan tattaru kuma ana ta jira a ji su. Wannan yana tambaya malam, duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba ya kafirta? Wannan labari ne shi yake faɗa, ba tambaya ba ce. To sai yake cewa yau na tashi da asubahi sai na yi alwala, na yi suhur kamar da rubuta. To yi na yi suhur yake so ya ce sai na yi sallah na fila, sai na yi barci marar nauyi, sai na ji an tashi sallah, sai na tashi sai na tashi. To menene a shari'a mai hukunci? Ma'ana yauwa da ya ji an tada iqama sai ya farka, menene hukunci? Ma'ana tambayar sai anan shine alwalarsa tana nan ko bata nan? Ko to ya riga ya hukunci ya ce ya yi barci marar nauyi. Sai ko ya san me ake bambance barci mai nauyi da marar nauyi din, kuma a ƙarƙashin haka ya ware cewa na san ba mai nauyin bane. Akwai maganganun malamai da akan baccin da yake warware alwala, ko masu cewa dole sai ya zama bacci ne da aka yi shi a kwance in ya zama a zaune ne yadda zai zama mazaunin mutum ya kama ƙasa sosai yayi bacci to baya warware alwala amma in yayi a kwance to alwalarsa ta ware wannan lura sun istinbatinsa daga hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito sallar isha ya samu mutane suna ta jira har sai da ya zama da ya zo ya samu mutane garin jira an yi gyangyaɗi mai zurfi har ya zama kan wasu ma yana tsakanin ƙafafunsu mana wasu ma ana jin kamar munshari tare da su kuma amma da ya shigo aka tada iqama duk suka bi shi aka yi sallah da wannan masu wannan suke kafa dalili suka ce amma idan mutum ya zama a kwance ya zama ghayru mumkinin maq'adatuhu min al-ard to ba zai zama alwalarsa ta ware ba wasu kuma malaman sun sa dabi din mafi ƙarfi shine ya zama bacci yana da nauyi ko ba shi da nauyi yawwa bacci mai nauyi suka ce shine wanda mutum ba zai ji sauti ba ba zai ji sautin da ke kusa da shi ba na wani abin da ke gudana ko an yi kira na wani abu ba zai ji ba to nan shine bacci mai nauyi in kuwa in an kira zai ji to ya zama ba mai nauyi ba to akan haka idan dai shi wannan mai tambayar haka yadda ya rubuta haka ya faru zai zama alwalarsa tana nan muddin baccin nasa bai yi nauyi ba hatta yadda ya ji an tada iqama ya farka yawwa da haka ba matsala sai ya shiga sallah ko dai maganganu na malamai a kan waɗannan matsalolin yana buƙatar a koma gare su wanda kuma yana cewa malam game da dabbobin ruwa cin moshinsu halas ne to malam akwai dabbobin da suke suna rayuwa a ruwa wani lokaci kuma suna rayuwa a ƙasa to malam ya za a yi to waɗannan haƙiƙa malamai sun saba a kansu ijma'i ne dai akan cewa duk dabbar da take rayuwa a ruwa a ko in ce ba ijma'i ba Abu Hanifa yana gan shi wani wata ruwa da aka roto da gunsa cewa kifi ne kawai yake da wannan hukunci masauran malamai kusan sun haɗu akan cewa duk abin da yake rayuwarsa daga farkonta har ƙarshe da'iman a ruwa yake to mai ta tuhu halal mushensa ya halatta amma abin da yakan rayu asali ɗan ruwa ne amma yana rayuwa hawatan mustaqarratan wa qad takunu da'imatan fil barri wato zai iya rayuwa ya dade a waje a sararin ƙasa ba a cikin ruwa ba kuma ya rayu lokaci mai tsawo to suka ce wannan akwai sabani akai a Malik yana ganin umumin nassin cewa wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara cewa komai ya shiga ciki kuma da yawa daga cikin malamai su ma sun kawo wannan in dai har abu na ruwa ne to amma kowa ya yi rayuwa a waje suka ce tunda dai asalinsa na ruwan ne to ya halatta amma mafi yawa malamai abinda suka tattauna a kai shine in har wannan abu wasu sun kasa zuwa ga mai kama da tsuntsu ne wasu kuma suke zancen idan ya zama a sararin ƙasa ma ana farautar irinsa misali laƙumi ko saniya ko akuya ko kuma kare na ruwa shin za a ci ko ba za a ci ba idan an same shi a ruwa wasu suka ce umumin nassi ya nuna cewa duk abin da aka samu a ruwa in dai mushensa ne to za a ci wani kuma dalilin ya fi ƙarfi ta wannan gefe ne amma dama ana zancen waɗanda suke rayuwa a waje su kada su kwaɗo da makamantansu da za su fito kuma su rayu za su iya dadewa a waje to wasu malaman suka tafi ga umumin cewa tunda ƴan ruwa ne za a ci wasu kuma suka ce a waɗannan sai an yanka amma abin da dai suka yi kusan in ce suka ware shi suka yi magana kamar kwaɗo akwai hadisin Abu Dawud da Nasa'i da wani mai aikin harkar likita ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai wani yana tambaya akan magani aka kashe kwaɗo a yi magani ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana suka ce to tunda an hana kashe kwaɗo dalili ne akan abubuwa biyu ko dai zama an hana kashe shi ne don girmama shi kamar yadda aka girmama dan adam shi ma an hana haramun ne a kashe shi ko to sai malamai suka ce to tunda ko kwaɗo ba abin girmamawa ba ne ashe kuwa an hana kashe shi ne don kada a ci namansa sun ce dama illar hana kashe dabba abu biyu ne ko ihtirami kashe abu kai ko ihtirami ko kuma haramcin a ci shi tunda ba ce bai cancanci ihtirami ba shi kwaɗo ashe kenan menene haramcin a ci shi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato kashe shi wannan hadisi akwai wani magana a cikin sa wanda daga cikin masu riwayar wasu sun ba a fashi amma wasu malaman kuma sun wasaka shi shi yasa wasu kamar Sheikh bin Baz da ya magana akan abun yana cewa wannan kaulin karbar wannan hadisin haramcin kwado shi yafi dacewa saboda wannan hadisi din haka malam Muhammad al-Amin al-Shinqiti shi ma ya magana akan haramcin kwado ne shi kuma shine mafi karfi amma abin da ya shafi sauran ƴan ruwa da suka rayu a ruwa kuma sun fi rayuwa a waje ko kuma sukan iya rayuwa a waje magana Imam Malik ne yace wanda shi ya halatta ma shi fatan ba matsala wasu kuma daga cikin malaman malikiya suka karhanta zaka duba kuma a cikin muftasar ya jera wasu abubuwan a cikin wato makruhai da irin su kwado din da ma makamantan su har kwado shi Malik yana cewa kwadon ma ya halatta a ci a wurin Imam Malik yawa amma Ibn Nafi' da kuma shi Khalil a cikin muftasar suna ganin yana cikin makruhai ba ka kowanne dai da nasu hukunci din Allah ya sare wannan kuma yana cewa malam me ake nufi da girman kai kuma wannan irin girman kai ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace mai shi ba zai shiga aljanna ba ya yi tafsiri a lokacin da ya faɗi cewa babu mutumin da zai shiga aljanna idan ya zama yana da gurgudan ƙwayar zarra na girman kai tare da shi sahabbai suka yi tambaya cewa mutum yana so tufafinsa su zama da kyau kuma jikinsa ya zama da kyau ya zai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal abinda ake nufi da al-kibr shine batrul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane haka duk mutumin da yake kin gaskiya kuma yake wulakanta mutane to shine mai girman kai da ba zai shiga aljanna ba wannan ya shiga gafarta malam shin ya halatta a yi yanka ko wata ibada ba dan neman yardar Allah ba amma sai dan neman bukata a gurin Allah ko shin ya halatta a yi ibada da neman biyan bukata kawai a gurin Allah ba matsala bane dan neman biyan bukatar me kake nufi da shi neman biyan bukata shine kai taqarrubi zuwa ga Allah ka yanka wani abu domin ka karba ya yadda da kai kuma ya biya maka bukata wannan ba matsala bane tawassuli ne da aiki wannan kuma tana cewa ina jin haka nake fahimta ne mace ce ba Allah malam tambaya muke yi shin malam gaskiya ne idan sallar magriba ta wuce bakai ba har isha ta zo wai sai ka fara yin isha sannan kai magriba muna neman karin bayani a'a sai an yi magriba sannan a isha amma kuma me yayi kai ka ko me yayi kai ki kika wari sallar magribar har ta wuce ba a je an yi ta ba har isha ita zo wannan babban abin tambaya ne mutane da yawa suna sakaci akan harkar sallah dan abu kadan da ya fito musu sai mutum ya tsaya sai bari ya kare sannan yayi wannan ba daidai bane fa'idar dama a kira sallah a lokacinta shi da mutum ya san cewa lokaci ya shiga dan ya bar abin da yake zai bauta wa Allah subhanahu wataala dan haka a daina barin sallah ba a yi ta ba har wata sallah ta zo makociyarta sannan a hada su amma dai in irin wannan abun ya faru sawa'un ko larura ko sakaci ko wani uzuri babba abinda za a yi sai an yi ta magriba sannan a yi ta isha'i tambaya ta biyu tana cewa dan Allah malam tambaya muke wai ma wai matar aure da gidanta yake gefen masallaci ya halatta ta bi masallaci sallah muna neman karin bayani abinda yafi dacewa shine ta fito ta zo masallaci sai idan sahun da ke masallaci ya taho har ya zo gidansu in tana bayan masallaci sahu ya fito daga waje har ya je kofar gidansu daga zauren gida za ta iya bi wannan shine ko kuma daga gidan ba laifi ta iya bi amma in ba sahu ne ya zo ba to ta yi sallata a ɗakin mijinta a ɗakin ta ita kadai shine ya fi dace mata akwai masu magana cewa za a yi amma hakika ba dalili mai ƙarfi kuma sannan akwai larurori da za su iya tasowa mutane idan mutum yana nesa da masallacin ko ma da kusa din ne wani zai zama lasifika ake bi lasifika kuma a ɗauke wuta mutum ya rasa yadda zai don haka ba a dogaro da irin wannan kamata yi mutum mace ta sallata ita kadai in kuma namiji ne wajibin sa ya zo masallaci dan in bai zo masallaci bai zauna yace zai salla zai bi salla daga gida wannan ya rusa duk hikimar da aka shar'anta sallar jama'a domin ta kowa kenan sai ya zauna a gida sai ai yana jiyowa sautin liman ko sautin ladan da makamancin wannan bai dace ba to sai take cewa malam wannan takardar tana neman ko mai wannan takardar tana neman a mata addu'a akan wani lamari Allah ya sauke. To Allah ya kawo sauki kai ko? To Allah ya kawo sauki din, Allah ya sare lamarin ta da lamarin dukkan al'ummar musulmi baki daya. Wannan kuma na shawarar mallan kayan bayanin duk yankan da aka ambaci sunan Allah, amma dalilin yankan annabawan Allah duk shi wannan namun haramun ne. To mallan ya kiristoci a tsakanin baka kuma bayin kausayin yasa arna da za su ba wa musulmi yayi musu yanka lokacin kirsimeti shi wannan a wannan matsayi yake. To shi ma bai dace ba, musulmi ba ya taimakawa a kirista yin bautarsa don shi yankan da zai wannan na ibada ne. Malamai sun yi magana akan dama babin layya ya halatta mutum ya baiwa wani kirista yanka masa layya, tunda an halatta cin nama na ahlul kitabi. Malamai fiqhi sun tattauna wannan a cikin littafansu cewa Sheikhul Uthaymeen akan wannan ma bidabt yana cewa bai halatta ba kasancewar ita layya da hadaya ibada ce. Ibada ko wanda ba musulmi ba baya wakiltar wanda yake musulmi a yin ibadarsa. Sai yake cewa amma in da yanka ne na cin nama kawai so yake cin nama dai ya ba kirista yanka masa yace ba matsala bane, kuma in yace in ya yanka din yace ba matsala ya halatta, saboda asalin dalilan cewa ya halatta a cikin ahlul kitabi domin nasu ne na alqur'ani. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يوا كما ابوتو da isnadi mai kyau daga Abdullah dan Abbas cewa abinda ake nufi da ta'amuhum yace zaba'ihuhum yankansu, dan haka asali nassin ma maganar ana zancan yanka ne shine ake nufi da ta'am din. Dama akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan, wasu masu alaka da wannan shine cewa mutum zai ci abinda suka yanka dan ibadar su. Malamai suka ce asali idan mutum bai faɗi dalilin da yasa ya yanka abu ba, ya kawo maka nama a matsayinsa na Yahudi ko Kirista, ya halatta ka ci. Dama matsalar shine sabanin yana zuwa ne in sun ambaci cewa wannan na kaza ne. To hatta in suka ce na kaza din ne an yanka shi ko da sunan ma'ana ba faɗin suna ba, ma'ana misali sun yi shi ne domin bikin Kirsimeti, sun yi shi ne domin girmama cross, sun yi shi domin girmama coci, a cikin malaman musulmi akwai wanda ya ce hatta wannan din yana cikin ta'amuhum don haka ya halatta. Amma idan misali maganar yanka ne cewa an faɗa ya an yanka ba da sunan Allah ba ko da sunan Jesus ko da sunan wannan, in ka ji an faɗa ko suka ce sun yanka don da haka suka ce ba za a ci ba. Wannan dai da maganganu haka da yawa matsala ce ta saɓani tsakanin malamai akan cewa za a ci ko ba za a ci ɗin ba. Amma dai abin da ya shafi ka taimaka musu a wajen ibada wannan ba a yi, mutum ba zai je ya taya su yankan abin da ke ba, sai dai idan ba a gaya masa na meye ba, kawai an ce da Allah ta ya muka yanka mana wannan. Wani kuma saboda kwaɗayin la'alla maƙocinsa ko maƙociyarsa ce Kirista, in ta yi abincin za ta ɗan san masa, sai ce bari ya halatta ya samu ya yanka ɗin, saboda ne ya zama da shi da maƙotan musulmi duk su samu su ce abin da yake halal tun da shi musulmi ne. In wannan kwaɗayin ne a zuciyarsa la'alla, amma in ya san abu na Kirsimeti ne to ya taimaka wa Kirsimeti in dai ya yanka. Kun ga kuma wannan wani abu ne babba. Allah maɗauki ya tsare mu. To mu je tafsirin insha Allah. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatla. Wannan an karanta nasu jiya kuma mun sharhi mujmal ko mun yi fassara da haka ta iya gundarin ayar. Yanzu abinda zamu tashi maganar da Malam Sa'adi ya faɗa a cikin littafin sa, ita zamu karanta, ba sai mun lalata fassarar wato ita ayar ba. Malam Sa'adi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayoyi yana wa bayinsa muminai goli ne, ko yana lissafa ni'imomin da ya musu. An ce goli mutum zai ji haka wani iri ko ba daɗi, asali shine ka riƙa lissafa ni'imomin da kai wa mutum, abun Bahaushe shi ake ce ma goli. To Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa iri-iri, to daga cikin baiwarsa shine ya faɗi ya sa mana hukunce-hukunce, kuma ya sa saboda rahamarsa dan a dakatar da kashe-kashe tsakaninmu ya sa mana wasu dokoki. Bi annahu farada alaihim al-qisas fil qatla, ya farlanta mana a yi qisasi. Abinda ake nufi da qisasi shine al-musawa daidaito, ma'ana wanda yayi ai masa abin da yayi. Lafazin kisasi ya kunshi ba iya maganar kisa ba, in mutum ya kashe wani a kashe shi, wannan kisasi sunansa. To haka nan idan mutum ya cire ma wani wata gaba a jikinsa ko ya ji masa ciwo rauni, shi ma ana kisasi, kamar da Allah madauki faɗa cikin suratul al-ma'ida, wal juruha qisas. Kaji shi ma an kira lafazin kisasi akan abin da ya shafi raunuka. Haka nan raunuka ma abin da ake shi ma sunansa kisasi, ma'ana mutum ya cire wani kunne, shi ma a cire masa kunne, ya kwakwale ma wani ido, a kwakwale masa ido, ya cire masa yatsa, a cire masa yatsa. Idan aka yi zancen yafiya, to sai a zancen ko a nemi diya. Yawwa, to wannan shi ne abin da yake faɗa. Ai al-musawatu fihi shi wa an yuqtala al-qatilu ala sifati allati qatala alaiha al-maqtula, wato a kashe wanda ya kisa bisa sifar da ya kashe wanda ya kashe din da ita. Wannan dan tsaye da adalci a tsakanin bayi, wannan shine sakamakon ko sababin da yasa akai wannan hukunci din. Wa tawjihul khitabi li umumil mu'minin, nan an fuskantar da wannan magana ne ga mu'minai, aka ce ya ayyuhal ladina amanu, ko ba ce ya ayyuhan nas ba. Wannan abu malamin yace akwai dalili a cikin sa akan cewa wajibi ne akan kowanne mu'mini ashe, hatta ɗan uwan wanda ya kisa, hatta ɗan uwan wanda ya kisa wajibi ne akan su, kai hatta shi wanda ya kisa da kansa wajibi ne su taimakawa waliyin wanda aka kashe masa ɗan uwa, ma'ana ɗan wanda aka kashe masa ɗan uwansa, to su taimaka masa idza talabal qisas, in ya nemi ayi qisasi. Kun ga wannan zancen, tunda Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, ya dora kuma wannan hukunci, to ya nuna akan duk mu'minai wajibi ne akan su tabbatar da su taimaka ayi qisasi. To daga nan sai malamin ya hango cewa in ku aka ce duk mu'minai wajibin su taimaka ayi qisasi, to daga cikin mu'minan ko daga cikin waɗanda za su shiga wannan kira na imani, akwai shi kansa wanda ya kisa. Idan mutum ya kashe wani, to shi ɗin kansa an wajabta masa ya taimaka wa ɗan uwan wanda aka kashe ɗin, ya ga cewa an yi kisasi a kan kansa. Saboda me? Saboda ya ayyuhal ladina amanu, aka ce shi kuma yana cikin mu'minai. Kun ga yadda malamin ya hango abu? Haka nan ɗan uwansa, danginsa, waɗanda su ne za su kare shi saboda ya yi laifi ko su nemi a yi belinsa da sauransu, to su ma haramun ne a ce sun shiga tsakanin wannan tsaye da haddi ɗin. Wajibi ne akan, idan misali a kenan mutum yana da ɗa, ɗan sai ya je kashe wani, sai aka zo aka ce to ai sai ɗan uwan wanda aka kashe suka ce su ba su yarda da wani diya ba, kawai wajibi ai kisa. To aka zo kisa, shari'a wannan ya ayyuhal ladina amanu din ta wajabtawa uban yaran a matsayinsa na mumini ya taimaka a tsaye da haddin kisa akan ɗansa, saboda sunansa mumini shi kansa. Mun fahimci abu? Shi ne abin da malamin yake so ya faɗa. Haka nan kuma shi ma wanda ya kisa, aka zo aka ce to faki hasi za a yi, to kada ya ce za a zare jiki ko ba za a yi ba, a'a wajibi a matsayinsa na mumini ya sallama ya miƙa wuya, ce to shi kenan a yi kisasi. Wannan imanin ba na wasa ba ne, ko ba haka ba ne? Yawwa, to sai yake cewa wa tamkinuhu min al-qatili, kuma sannan wato shi waliyin abin al-qatil din ya bada dama ya miƙa kansa wato ga shi wanda aka kashe din, ma'ana ɗan uwan wanda aka kashe. Yawwa, shi ne wa tamkinuhu min al-qatili, ya bada damar shi wanda aka kashe din a miƙa shi zuwa ga waɗanda su ne ɗan uwan wanda aka kashe, ya zama cewa su yi ɗauki sasi akan shi wanda ya kisa ɗin. Mun gane wannan? Yawwa, ya ce wa annahu la yajuzu lahum, bai halatta ba gare su shiga tsakanin wannan haddi ɗin su ce a'a ai ba za a yi ba. Ta ga yanzu ina magana irin ta yanzu, a ce mutum wani ya kashe wani, ka ga ƙoƙari wani zai yi ko a danna zancen a ɓoye shi, ko kuma misali ƴan uwa su tara kuɗi ai ta kashe kuɗi yadda za a bayar a ba wa lauyoyi a ba wa mai shari'a a ce zance ya mutu, ko ba haka ake ba? To a matsayin imani wajibi ne akan a mutum ya taimaka ya ga cewa an yi abin da yake shine shari'a shine daidai a yi kisasi ko da abin da ya shafi dan uwansa shi abin da malamin ke fadi anan to Allah ya kyauta sai ce wa yamna'u alwaliya min al-iqtisasi kuma haka ne ko su ce wai za su hana shi dan uwan wanda aka kashe su hana shi ya dauki fansar yayi wannan a je ayi hukuncin kisasi dangane da wanda ya kashe dan uwan su mun fahimci abin wannan wayan na udin duk magana ne akan atafi ne akan wancan laye juzu din laye juzu lahum an yahulu wala juzu lahum an yamna'u mun gane nasu bil littafi yawa sai shi kama alayhi adatul jahiliya kame dake wannan al'adar jahiliya shine idan wani yaje kashe wani daga wata kabila din to dan wannan kabilar za su hadu su ga cewa ba a kama dan uwan sa an kashe shi ba ko da shi yake kisa duk da shine da laifi mun gane abu ma'ana saboda kawai nasu ne to ba dama a taba shi to duk wannan hukunci ne na ba daidai ba na zalunci ne waman ashbahahum da kuma wanda ya kama da su min ibra'i min iwa'i almuhdithina wato daga cikin waɗanda suke boye waɗanda su bada mafaka ga wanda suka farar da wani laifi iwa'il muhdith shine wanda ya bada mafaka ga mutumin da ya laifi la'ana Allahu man awa muhdithan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi yawa to thumma bayyana tafsila dalika to yanzu kuma zamu ji yadda Allah madaukaki ya bayyana hukuncin wannan kisasi din daki daki fa qala sayyisi al-hurru bil-hurri sai shi yadkhulu bimantuqiha adh-dhakaru bil-dhakari ai kun ga cewa akai al-hurru bil-hurri wal-untha bil-untha ko da za a kashe shi saboda ya kashe da ba bawan ba sai kuma aka ce mace ita ma za a kashe ta saboda kashe mace to kaga sai ne malamai suka ce da wannan al-hurru bil-hurri din kaga ai in ka kalle shi zaka fahimci wani zai ce mafhumin sa ne aka gano cewa mace ai namiji ake nufi ko fa nasi ne kuma mantuki ne malai sai mantuki ne tunda gashi an ce mana wani unfa bil unfa mun gane ashe al hurr bil hurr nan ana nufin namiji da namiji kun fahimci abin shi yasa yake cewa yadkhulu bi mantuqiha adh-dhakaru bil dhakari ma'ana in namiji ya kashe namiji shi ma za a kashe namiji saboda ya kashe namiji mun fahimci abin yawa namijin dama ana nufin wa ana nufin da tunda ga bawa san an fada dan haka wannan al-hurr bil hurr ba sai an tsaya maka tafsiri ba ana nufin adh-dhakaru bil dhakari tunda a gaba an fadi al-unsa bil unsa an kuma fadi al-abdu bil abdi ya fata mun gane wannan bambancin yawa baka bukatar kaje ka ce a nan ai nasin bai ce adh-dhakaru bil dhakari ba me yasa ba a fada ba a al-hurr bil hurr nasi ne kurukuri bi mantuqin khitabi wannan mantuqin lafazin shi kansa ba sai an ce an fahimta daga cikin sa ba a mantukin sa yana nuna namiji ake nufi da fatan mun fahimci abin sai ce wal unfa bil unfa mace ma da aka kashe ta saboda ta kashe mace haka nan sai ke cewa wal unfa bil zakari mace ana kashe ta saboda ta kashe namiji wal zakaru bil unfa haka nan namiji ana kashe shi saboda ya kashe mace duk sun shiga wannan mun fahimci abin sai shi fa yakunu mantuquha muqaddaman ala mafhumi qawlihi al-unsa bil-unsa sai zama cewa mantuqin wannan abinda ake fahimta daga zahirin lafazin wannan al-unsa bil-unsa din ana gabatar da shi akan mafhumin abinda ake fahimta daga al-unsa bil-unsa domin me inda ba a dauki wannan mantuqin an yi amfani da shi ba in ka tsaya kace al-unsa bil-unsa da mafhumin sa kenan zaka dauko me ma'anar mafhumi na san mun taba maganar nan ba sau dai ba akan koi mafhumin muwafaqa mafhumin mukhalafa da sauran su nan mafhumin yana nufin mafhumin mukhalafa mun gane idan aka faɗi abu kamar mutum yana tattaunawa da wani shi kamar da ake irin gatsai din nan da kuma habaisi ko mutum ya zagi wani ta irin ta'aribi da bijiruwa yace ai ni ba wawa bane sai ni ba wawa bane ma'ana yana nufin me shi wanda yake wa maganar wawa ne to wani shi ake cewa mafhumi abinda zaka fahimta daga magana zahirinta sai ka fahimci kishiyarta saboda ba a faɗi kishiyar ƙuruƙuru ba, amma daga cikin shi kishiyar da aka faɗa ɗin ƙuruƙuru sai ka fahimci ɗaya. Mun fahimci abin? Yawa, nan da aka ce al'unfa bil unfa, in mace ta kashe mace za a kashe ta, za mu iya fahimtowa a shekin nan namiji ma in ya kashe namiji haka shi ma za a kashe shi. Mun fahimci wannan? Da mafhumi kenan. To nan sai yake cewa mafhumin wadannan mantuƙin nassin ƙuruƙuru da aka faɗa ya wadatar da mu ba sai an gabatar da shi, ba sai an yi amfani da mafhumin ba anan, tunda can in dangane da namiji namiji ne, namiji ne da namiji, an faɗi al-hurru bil hurri. Mun fahimci wannan? Yawwa. Na'am. 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 Asali da ba a kawo al'unfa bil unfa ba, haka ne al-hurru bil hurri, mace da namiji, idan namiji ya kashe namiji, in mace ta kashe mace, duk wannan za a iya fahimta daga mafhumin wannan al-hurru bil hurri. Amma tunda an faɗi al-unfa bil unfa, baka buƙatar kuma ka kawo mafhumi bayan ga mantuki, shine abin da ke nufi. Yawwa, sai ke cewa ma'a dalalatus sunnati, tare da wato za a fahimci wannan abubuwan daga nassin Qur'ani, mantuƙin Qur'ani, tare da abinda hadisai suka zo a wannan suka karfafa. Ma'ana hadisai sun zo akan a kashe mace in ta kashe namiji, akwai kisoshi da suka faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka samu waɗannan abubuwa. Yawwa, haka namiji a kashe shi saboda ya kashe mace, mun gane wannan, duk akwai hadisai ma akai. To shine sai yake cewa kuma ala anna az-zakar yuqtalu bil unsa, yawa, ma'a dalalatus sunnati ala anna adh-dhakara yuqtalu bil unfa, tare da cewa nassin hadisi ya zo akan cewa namiji za a kashe shi saboda ya kashe mace. Mun fahimci wannan? Idan namiji ya kashe wata mata, to shi ma za a kashe shi. Wannan ya zo a hadisi ƙuruƙuru, wannan shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta a cikin abin da ya aika a rubuta ga Amr ibn Hazm, cewa wa an yuqtala az-zakaru bil unsa, cewa idan namiji ya kashe mace, to shi ma za a kashe shi saboda ya kashe mace din. Wannan kuma Malik ya fi da shi a Muwatta, haka nan Shafi'i da Abu Dawud da Nasa'i, Ibn al-Munzir ma ya hakaito ijma'i akan wannan. Ibn al-Munzir yana da littafi sunansa al-ijma, yana kawo mas'alolin da aka yi ijma'i akai, zai ce mas'ala kaza malamai sun yi ijma'i akan kaza. Mun san ijma'i mai hukuncinsa a shar'ance, mai hukuncin ijma'i wajen aiki da shi ya muka shi na, ana aiki da shi ko ba aiki da shi? Yawwa, ma'ana abin wajibi ne a yi aiki ma da shi, yadda za a yi aiki da nassin Al-Qur'ani, yadda za a yi aiki da nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka za a yi nassi da ijma'i, za a yi aiki da ijma'i. Idan mai ma shi yasa amma malamu sun tattauna mai aiki nufi da ijma'i, wannan ijma'i galibi kamar da Imam Ahmad ke faɗi, ijma'i wanda shine mu'tamad ijma'in sahabbai yafi kowane ijma'i ƙarfi, duk da littafin usulul fiqh suna ta'arifin cewa haɗuwar malaman wani zamani akan wata mas'ala. Yawwa, amma za mu ga cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin dai dalilin shine kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'umma sa ba za ta haɗu akan bata ba, don haka idan aka samu wani lokaci gaba ɗayan al'umma suka haɗu, to matsalar inda take faruwa shine ka samu damar da zaka haɗa ra'ayin malamai a wani zamani, a ce duk sun haɗu akan abu guda. Amma kaga samun na sahabbai yayin sauki kasancewa akwai riwayoyi, mun san shi wannan. Yawwa, an sami a zamani guda a ce ga wani daga cikin sahabbai yayi kaza, ko a samu ijma'i a ce sukuti, gurgudun da malamai suka saba akan wani, mun san ijma'i sukuti, ma'ana ayi abu kuma ba a samu wanda ya saba ba daga cikin sahabbai, wanda ya aikata kaza ba a samu wanda ya saba ba. Wannan duk matsaloli ne suna da maganganun su a cikin littafin usulul fiqh. Amma zancen da ake shine in sahabbai suka yi ijma'i akan abu kaza, cewa duk sun haɗu ra'ayin su kenan akan abu kaza, to haramun ne wani ya zo ya kawo wani abu sabanin maganar sahabbai. Mun fahimci abu? Yawa, shi yasa ijma'i yake da muhimmanci. Babban dalilin sa shine fadin Allah madaukaki, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kushiyya ta zo masa ta bayyana kuma gare shi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, sai bi hanyar wasu wanda ba mu'minai ba, to anan aka hango ijma'i duk wanda ya dauki wani ra'ayi da ya saba wa mu'minai to ya fandare tun daga shi har Allah madaukaki ya faɗi cewa za a jibinta masa abin da ya jibinta kuma dan wuta ne shi ma'ana za ya cancanci a sashi a wuta sannan kuma tilda makoma a gare shi mun fahimci wannan ashe wajibi ne a yi amfani da ijma'in abin da musulmi suka yi ijma'i akai tayi wannan dai yana da mahallin maganar sa mu koma kan abin da malamin ke rubuta sai wa kharaja min umumi hada yawa wa kharaja min umumi hada al abawani wa in alaw daga cikin ba wannan an ce al hurri bil hurri wal untha bil untha ko mun gaje ne ko yawa tunda aka faɗi wannan ai ka ga wal abdu bil abdi wannan ya tsallake al abdu bil abdi tunda an ga an faɗi shi a ci an faɗi abin al hurri bil hurri an fahimci mafhumin kuma al abdu bil abdi duk da yake nassi ne yazo shi ma kurukuru to ai ka ga wannan abin da aka ambata umumi ne me ma'ana umumi nassoshi ne ga magari ba a fito da wani an kebe shi an ce ban da shi ba amma a nan shi ne malami ke cewa daga cikin waɗanda za su fita daga wannan ga magarin hukuncin akwai al'abawani iyaye guda biyu me ma'ana wannan zancen in iyaye suka kashe ɗansu uba ya kashe ɗansa ba a kashe uban saboda wannan kaga uban zai zama hur kuma ya kashe hur ko da ne ya kashe da wanda babawa ba kaga amma wannan hukunci na shari'a daban ya ware saboda darajar iyaye ba za a kashe uba saboda ya kashe ɗansa ba saboda rahamar da aka sani da tausayi a zuciyar uba dangane da ɗansa in kaga an yi kisa sai dai da kuskure ko kuma ta hanyar ladabtawa ko da ya ɗauki wani abu wanda yake mai kisa ne da nufin ladabtarwa ne ba da nufin wato kawai bari ya kashe da ba ya bukata sa a duniya ba mun fahimci abin ko saboda wannan aka sami wannan hukunci din cewa ba a kashe uba saboda ya kashe ɗansa mun fahimci wannan yace uban nan kuma wa in alaw su abawani wa in alaw ko sun yi sama ma'ana har da kaka kenan ma'ana dan kaka ana kiransa uba ngai domin baban babanka babanka ne to haka nan baban can sama ko mai nisan sa inda kaka ne ya kashe jikansa ko ya kashe ɗansa na cikinsa to shi ne wannan hukuncin an cinye shi daga wancan umumi sai ce fala yuqtalani bil waladi ba a kashe su iyaye biyu haka nan uwa in ta kashe ɗanta ita ma ba a kashe uwa ba a zuwa a ce yau ga wata uwa za a yi mata hukunci a je a kashe ta a sare ta saboda ta kashe ɗanta mun gane wannan yawa ta fita daga wannan sai dai a ladabtar da ita a yi mata horon cewa ai abin bai kai ga haka ba amma kisa ba za a kashe ta saboda kisan ta ba fa yakunu sai sai li wurudi sunnati bidalika wannan saboda ya zo a hadisi yawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tabbatar da wannan hukuncin kaga wannan kenan ashe an same sunna ta yi takhsisin umumin da ke cikin qur'ani idan wannan yana da cikin misalan da akan kawo cewa kun ga ai hukuncin da aka faɗa da in ya kashe da ana nufin nan babawa ba a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi mace in ta kashe mace a kashe ta mun fahimci wannan ai kaga wannan ba a cire wata mata ba can ma ba a cire wani namiji ba to amma sai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ce iyaye guda biyu wannan me ake ce masa kun ga wancan umumi ne hukunci ne ga magari wannan hadisin kuma sai a ce menene takhsisi yayi sai a ce hukunci ne khas aka khassasai wato umumin aya ashe kenan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karfin da zai wato bayyana yayi takhsisin wato hukuncin da yake a cikin alqur'ani mun gane wannan yawa don haka wato hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin lena hukuncin su bane wajibi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da aiki da qur'ani ba wai ana nufin an daidaita hadisin da qur'ani su ne martaba su ɗaya ba a'a wajen aiki domin ne wajibi ne mutum ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza kaza ne shi yace ba zai bawo shi na Allah zai bi to ya ƙaryata Allah din domin Allah ne ya umarni da'ar mutum da ibada sama ba za a karba ba sai ta hanyar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane ashe kenan wajibi a hada a aiki da qur'ani kuma a aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam yawa shine sai ke cewa ma'a anna fi qawlihi alqisas tare da cewa fadin sa da yake cewa al-qisas ma yadullu ala annahu laysa min al-adl an yuqtala al-walid bi waladihi, tare da cewa abin da malami yake nufi zaka iya hango wannan ba Allah da fahimta yake, wato yana cewa ne zaka iya hango cewa bai cancanta a kashe uba saboda ya kashe da ba, daga fadin Allah madaukakin da yake al-qisas kawai ya isa gamsar da mu wannan, ko da sunna bata zo ta ga mana haka ba, mana ko da ba mu samu haka a hadisi ba, nassin qur'ani da yake al-qisas kuma cewa ya ayu alladina amanu kutiba alaykumul qisas, in an ce qisas me ake nufi? Daidaito, yawa daidaito asalin ma'anar kenan, ma'ana misali wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi ba an zama daidai ba, yawa wanda ya cire ma wani kunne shi ma a cire nasa an zama daidai ko, yawa asalin dalilin qisas kenan. To shine malamin yake cewa in muka dubi wannan lafazin qisas din ya ishe mu mu hango cewa ai da ba daraja su dai da uba ba, mun gane wannan, ashe uba shine sama da da, dan haka da 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 uba tunda ba daidai suke ba, in uba ya kashe da ba za a kashe uban akan ya kashe dan sa ba, dan ba daraja su dai ba, mun fahimci abu, yawa Allah kuma abin da yake ai subhanahu wataala shine me qisasi daidaito, wannan wanda ya kashe mukafi allahu wanda yake matsayin su daya daraja su daya, shi yasa ma aka kawo hukuncin da su goki da 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 bawa da bawa mata da mata, saboda duk wannan abin ake hangowa daidaito din tsakanin wannan da wannan, mun fahimci abin da ke nufi, yawa shi yake cewa ma yadullu ala annahu laysa min al-adl ba cikin adalci a kashe uba saboda ya kashe dan sa, wali anna ma fi qalbi al-walidi min ash-shafaqati war-rahmati ma yamna'uhu min al-qatl liwaladihi, kuma abinda ke cikin zuciyar uba na rahama da tausayi dangane da dan sa zai hana shi a ce ya kashe dangane da uba a zuciyarsa dangane da dan sa zai hana shi a ce ya kashe dan nan, ma'ana wannan tausayin da ke cikin zuciyarsa da rahaman nan zai hana a ce mutum ya dauki abu ya kashe dan da ya haifa na cikin sa, illa bisababin بسبب اختلال في عقله sai saboda dalilin in an sami wato ya zari uban ya zama cewa hankalin sa ba daidai yake ba, haka muke cewa a zamanin yanzu ko a ce kansa ya zari, ma'ana wani mutum ya hali kansa ya zari, ma'ana ya tabu, in ya tabu akwai tabuwa akan uban to shine kawai za a samu cewa uba ya kashe dan sa, amma in ba haka ba to ba a samu, aw adiyatan shadidatan jiddan min al-walad lahu, ko kuma saboda dan ya cutar da shi cutarwa mummuna yadda ya zabura ransa a bace har ya auka ma dan ya kashe shi, ana samun irin waɗannan ko, yawa yanzu za ka ga ƴaƴa nawa ne suke zaune ma, akwai waɗanda za ka ga uban idan uban su mai kuɗi ne murma suke a ce uban ya mutu, har saboda su gaggauta su gado ana samun waɗanda suke tsara yadda za su kashe uban saboda tausayin da ke cikin zuciyar ɗa dangane da ubansa bai kai tausayin da ke cikin zuciyar uba dangane da ɗansa ba, wannan ka bincika duk haka yake, amma ɗa saboda dama karkace wasa in ya zama bai ba mai tarbiya ba ne za ka ga zai iya tunanin ya raba babansa da rai, to shi idan ɗa ya kashe ubansa kada ma wani ya zo ya tambaya to shi za a kashe shi, kuma a Qur'ani wanda aka haramta masa ya ce tir an ce tirfi karka gaya mahaifinka babanka da yafi karka gaya masa kai ni baba ni bana san irin wannan zancen, wannan ba an haramta maka to ballantana duka ballantana zagi ballantana a ce ka raba shi da rai, yawa ai kaga wannan tilas ne dama mutum shi ma ya sheka lahira a hukunci na daidai, Allah ba yake kyauta, to shine sai yake cewa wa kharaja min al-umumi aidan al-kafir bis-sunnah, hakanan kafiri shi ma fita daga wannan umumi din shi kuma a hadisi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasi akan cewa wala yuqtalu muslimun bi kafirin, ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri, mun bai wannan, yawa wannan hukuncin ya zo a hadisi shine shi ma hadisin ya kebance waccan aya din ya ba da wannan hukunci, na fata mun fahimci wannan, yawa shine sai yake cewa ma anna al-ayata fi khitab al-mu'minin khassatan, yawa tare da cewa ayan nan tana magana ne akan mu'mini kawai, wani zai iya fahimtar a ashe kafirai ba su shigo cikin wannan ba, to hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar da cewa kafiri in an kashe shi in musulmi ya kashe shi to ba za a kai ce musulmin saboda kafirin ba wannan inda ake shari'a ta musulunci da bin ka'ida kamar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi kuma su suke gudanar da lamura wa aidan haka nan kuma falaysa min al-adl an yuqtala waliyullahi bi adlihi shi ma nan ba a hango rashin yin kisasi tsakanin musulmi da kafiri saboda me malamin sai saboda ba adalci bane a kashe waliyin Allah saboda adawin Allah ko musulmi waliyin Allah ne mu'mini taqiyyi ma'ana wanda Allah yake so ne shi ko kafiri fa menene shi adawi ne maƙiyin Allah ne to so a dauki masoyin Allah a kashe shi saboda maƙiyin Allah a ka'ida wannan ba daidai ba mun fahimta ba sai sai li kaunihi yace zakaran kana aw untha wannan ba mu zo cewa yayi wal abdu bil abdi yawa mun ga ba da wancan hukunci sai kuma ce wal abdu bil abdi ana kashe bawa saboda ya kashe bawa zakaran kana aw untha shi ne shi ma ko namiji ne ko mace in mace baiwa ta kashe dan uwarta baiwa mace a kashe ta in namiji bawa ya kashe dan uwansa bawa shi ma a kashe shi mun gane yau tasawat qimatuhuma aw ikhtalafat nan ba bambanci kudin su daya farashin su daya ko ba farashin su daya ba kasara da tabbara menene bawa dukiya ce ko dukiya farashi ne da ita to kada misali a ce bawa wanda farashin sa misali 50,000 ya kashe bawan da farashin sa 100,000 sai a ce babu kisasi ba su kace imani sai a ba haka bane in dai bawa ne ya kashe bawa to ba bambanci namiji ne ya kashe mace ba a kashe wanda yake sannan mace ce ta kashe namiji za a kashe ita wanda take kisan nan mun gane in kuma haka farashin su ya bambanta wannan kudin sa kaza ne wannan kudin sa kaza ne shi ma haka ba damuwa ba wani gancan bambanci da za a nuna kawai za a kashe saboda ya kashe a rai na fatan fahimci wannan to shine sai yake cewa kuma wadalla bi mafhumiha ala anna al-hurra in muka lura da mafhumin wato wannan nassin akan cewa al-hur la yuqtalu bil abdi wannan mafhumin hadisin ya nuna tunda an ce mana al-hur an-nassin qur'ani kai tunda Allah ya ce al-hur bil hur da a kashe shi saboda ya kashe da kuma sai aka zo aka ce wal abdu bil abdi ashe kenan idan da ya kashe bawa ba kisasi saboda me eh domin shi bawa ana kallon sa a matsayin me dukiya ce da haka dukiya idan aka kashe ta biyanta ake yi ba rai za a dauki ba don bai kai darajar da ba biyanta na dauki ransa mun fahimci wannan yawa saban ma aka san haka kuma inda bawa ne ya kashe ubangidan wani wanda ke hur ne to shi kuma za a kashe shi domin min babin aula inda da ne wanda yake yafi shi yanci in ya kashe da ai kaga an ce a kashe shi to ina ga bawa wannan abubuwa guda biyu ne suka hadu wannan bi mafhumin mukhalafa za dauka wancan kuma bi qiyasul aula yawa qiyasul aula shi da ake cewa mai mafhumin muwafaqa mun taba zancen da ku anan yawa mafhumin mukhalafa wancan mafhumin muwafaqa kuma shine wannan ake cewa qiyasul aula kenanse a inda muke ba da misali mutum an hana shi ya faɗi magana mara daɗi ga iyayensa tun ya ce wa iyayensa an hana to ina hukuncin kuma mutum ne da ke iyayensa za ka ce ai tunda ba a yi nassi a ƙur'ani ba ba komai kun ga jiyan sannan ai sai a ce a wanda aka hana shi ya yi zagi ko ya faɗi kalmar mara daɗi ai min babin aula a haramta masa mai kisa ko kuma duka ga mahaifinsa na fata mun gane wannan yawa min babin aula kuma da malamai suka ce ana shaba min babi aula ba tayi sai yake cewa nan wadalla bi mafhumiha ala anna al-hurra la yuqtalu bil abdi likawnihi ghayra musawin lahu domin kuwa ba daidai suke ci ba matsayin su dai ba ba darajar su dai ba to sai kuma yace wal untha bil untha yanzu ne muka zo kan fassarar wannan wal untha bil untha sai sai ukhidha bi mafhumiha ko akhadha bi mafhumiha ba'd ahli al-ilm wasu malamai sun kalli mafhumin mukhalafa na wannan nassin aya din falam yujiz qatlar rajuli bil mar'ati, wani sai ya dauki mafhumul mukhalafa anan, sai wasu malamai suka ce ashe kenan tunda an fadi haka bai halatta ba kenan a kace mace idan ta kashe ai ma kashe namiji saboda ya kashe mace. Mun gane wannan, sai sai wa taqaddama wajhu zalika, abinda dalilin wannan kuma an fahimce shi a baya. Ina gumin mun jabu wannan sabanin ne malamai, wasu malamai suka ce idan namiji ya kashe namiji ai namiji ya kashe mace za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba, wasu suka ce ba za a kashe shi ba saboda ba daidai suke ba da mace da namiji. Wasu malaman kuma suka ce a'a, akwai nusus da suka zo akan wannan, dan haka za a kashe mace in ta kashe namiji, za a kashe namiji kuma in ya kashe mace, kasancewar shi yafi adalci. To sannan kuma sai yake cewa aka da bayan goma wannan sai yake falam yujiz qatl ar-rajul bil mar'a wa taqaddama wajhu dhalik, yace wa fi hadhihi al-aya, a wannan aya din dalilun ala anna al-asla wujub al-qawdi fil qatl, wannan aya tana nuni akan cewa asali abinda idan an sami wato kisa wani ya kashe wani, to wajibi ne ayi abinda ake ce ma al-qawd, al-qawd shine al-qisas, ramuku fansa, wannan ya kashe shi ma a kashe shi. Wa anna diyata, ba diya ake cewa ba da larabci, diya ake cewa addiya, yawwa da Hausa ne muke cewa diya ko amma da larabci su ba su da shadda din diya. Wa anna diyata badalun anhu, musanya ne a madadin ko a madadin wato kisa, a madadin alfansa ayi kisasi shine ake bada diya. Mun fahimci wannan, ma'ana idan ba ayi kisasi ba shine ake bada diya. Mun fahimci asali abin da ke so faɗa shine musulunci abin da ya sani shine in wani ya kace wani ayi me ayi kisasi, don haka diya tana tasowa ne idan an yafe kisasi, shine abin da ke so ya faɗa, shine badal, badal shine substitute, a madadin ayi kisasi in ƴan uwan wanda aka kashe din sun yafe, to in suka yafe saukowa ba ai daraja ta biyu, daraja ta biyu ita ce ne a bada diya, yawwa sai fa idan sun ce diyar ma sun yafe sun yi nasi, amma in suka ce sun yafe kawai za a tambaye su kisasi kuke nufi ko hadda diya, suka ce kisasi suka yafe to za a karbi diya, in ku suka ce da kisasin da diyar sun yafe to wannan shikenan. Mun gane wannan, yawwa sai 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 fa lihaza qala, dan haka ne Allah mudauke shi, faman ufiya lahu min akhihi shay'u ay afa waliyul maqtuli anil qatili ila diyati. Mun gane wannan, idan ya zama cewa waliyin wanda aka kashe, an ce waliyi ana ku fahimci abin da ake nufi, ba waliyin Allah salihi alladhi amanu wa kanu yattaqun ba, majibinci dan uwa ake nufi, yawwa dan haka za mu rika fassara shi da dan uwa. Dan uwa kuma karka fahimci cewa uwa ko kani, yawwa dangi masu dangantaka ko uba ko dan uwan ko waye ne, wanda shine a madadin shi wannan wanda aka kashe, yawwa saboda ya zo a nassin alqur'ani faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl, kisa da'iman amfani da lafazin da yazo a shari'a yafi girmama shari'a, yafi shi yasa ai amfani da waliyi din, amma kuma kowa ya san me ake nufi da waliyi, yawwa ma'ana idan wanda aka kashe masa dan uwa yayi afuwa anil qatili akan shi wanda ya kisa din, to sai a komo ila diyati, a koma kan diya, shi abin da ke nufi. Mun fahimci wannan, yawwa a au afa ba'dul awliya'i, ko kuma wasu daga cikin dangin in aka samu sun bada wannan izini sun yi afuwa, to shi ma za a yi, ma'ana kenan abin da ke nufi, in aka samu wasu daga cikin dangin wanda aka yi musu kisa suka ce sun yi afuwa, to afuwan nan ta karbu. Mun fahimci abin, yawwa shine idan aka samu wasu a madadin sauran suka ce su sun yi afuwa, shikenan fa innahu yasqutu al-qisas, to kisasi zai fadi, shi watajibu diya, to anan kuma sai ji diya ta zama wajibi, tunda an samu wani ya ce a shi dai ya yafe maganar kisa, to shikenan sai a bar kisa sai a komo kan maganar diya. Wa takunu al-khiyaratu fil qawd wa ikhtiyar ad-diya ila al-wali, sai ya zama kenan an bar wa shi waliyin majibincin wanda aka kashe kenan, ko shi aka bar wa damar yayi zabe tsakanin kisasi ko kuma me diya. Mun gane wannan, yau don haka abinda aka fada a nan cewa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'u ana bance ne akan in aka yafewa shi wanda yayi kisa aka yafe masa kisasi to za a karbi diya a gare shi tunda za a karbi diya ta yaya za a karbe ta sai aka dora wa shi waliyin wanda aka kisan cewa to fattiba'un bil ma'ruf in ya tashi bin bibiyar abiyabiyan nan to bi a hankali ya bi ta yadda aka sani bisa al'ada bisa yadda shari'a ta bayyana ya fada mun fahimci wannan sai ce fa idza afa anhu in ya afuwa akan sa wajaba ala alwali ay wali maktub wajibi da akan wali shi wanda aka kashe masa dan uwa din nan an yatba alqatila ya bi shi mai kisa bil ma'ruf dan ya bada diyan nan amma ya bi ta ta hanya ta shari'a ay min ghairi an yashqa alayhi ba tare da ya kuntata masa ya tsananta masa ba wala yahmiluhu ma la yutiq kada kuma ya dora masa abin da ba zai iya ba kamar me idan diyan nan 100 ne ko miliyan ta kai nan bana miliyan ko ta kai nan ko wajen 14 to idan haka take mutum ya zo ya ce to shi miliyan 14 nan ba dadi ba rage gore yake santa kaga an kuntata ko ba haka bane yawa don haka kar a kuntata ya adora masa abin da zai iya bal yahsunu liqtida'u wa a'ibiku yuhsinu kai bal yuhsinu liqtida'a wa talaba ya kyautata wato neman abiya shi din shine iktiba'i talabul qada shine ma'anar wannan wa talab da kuma neman sa ya kyautata ya bi ta hanya mai kyau wala yukhrijuhu kada yasa shi cikin kunci ya kuntata masa to sai ce kuma wa ala alqatil akan shi wanda ya kisa shi kuma wajibin sa ne ada'un ilayhi bi ihsan wajibi ne ya biya abinda ke kansa zuwa ga ilayhi zuwa ga waliyul maqtul ko dan uwan wanda aka yi kashe ma dan uwa to amma shi abin nan a bashi diya din nan bi ihsanin ya zama an yi shi ita ma da kyautatawa ma'ana shi ma wanda ya kisa ana umartar sa ya kyautata wajen biya kada yayi mai min ghairi matlin kada ya zama yana jinkiri mara dalili shi ne matlin matlin shi ne mutum ya hana bashin da ake bin sa ana bin ka bashi ai ta bin ka ai ta bin ka ka ki biya kuma kana da shi shi ne mumatala wala naqsin kada kuma ya rage banda kuma munanawa munanawa wannan a aikace ko a baki kasance kusan wasu suna da munanawa bayan mutum ya yana ta surutu bayan kun kashe mana dan uwa kuma yanzu har yanzu kaza da kaza misali ta bangaren waliyin kenan haka nan shi kuma wannan in ya tashi bayan ruwa kana sai da Allah ku karbo abun ku da marasa haƙuri 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 abin haƙin kaza ma ba ku yabe ba kaza sai kun karbi kuɗi akan dan uku ko ku je ku ci jinin dan uwan ku haka ne ai magana ce mara da kyau ko ba haka bane yawa to duk bai kawo ba bai kamata mutum ya faɗi irin wannan magana ba yace fa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan ma'ana fa hal jazaa'ul ihsani ilayhi bil afwi illa al-ihsan yanzu kyautatawa da aka yi masa ba a raba shi da ransa ba menene ai kyautatawa ce ko to yanzu sakamakon wannan da aka yi masa afwar ya dace ya zama cewa shi kuma ya saka da wani abu mummuna da surutu da maganganu marasa kyau ai bai kamata ba innal ihsan bi husnil qada'i sai dai abin da ya dace shine ya kyautata ta hanyar wato bada abin da yake kansa ta hanya mai kyau wannan abu yace wa hadha ma'muru bihi fi kulli ma thabata fi dhimamin nas lil insani wannan abu ne da aka yi umarni da shi ma'ana menene wannan din husnul qada wa husnul iktiba ngani mun fahimta ma'ana ba an ce shi wanda yake nema dan uwan wanda aka kashe masa dangin sa ba an ce ya nema ta hanya mai kyau ba to haka nan shi ma wanda abun yake kansa wajibin sa shi ma ya bayar ta hanya mai kyau to shine sai malami yake gaya mana anan wannan bai tsaya a babin kisasi kawai ba duk abun da ke kan zimamul insan zimam jam'in zimma ne duk abin da ya hau kanka sunan sa bashi alƙawari da makamantan sa to a bisa ta wannan ciniki kuka yi ba a biya ba sai aka ce sai lokaci kaza kun ga zama bashi kenan to me wanda ake wanda ke bin bashin ya nemi ta hanya mai kyau yawa haka nan wanda ake bin bashi din ya biya ta hanya mai kyau ku duba ku ga da musulunci ya tsara mana komai da dadi ba a baka dama dan kana da kuɗi kana bin mutane bashi shikenan ka rika zuwa kana cin mutuncin su a gari kana tallan su wane nan fa yazo a mairece ya rasa yadda zai yi nan ne kaza ni ne fa ne masa kaza wannan cin mutunci ne yawa ka je ka nema ta hanya mai kyau in waya ce kai masa kofa gidansa zaka je ka je ka tura masa sako ka je kuma da kalami mai kyau banda zagi banda cin mutunci to algafatu mallan abun nan ne dai alƙawarin nan namu ne na ga lokacin yazo shine nazo a bani shi kansa sai ji an mutunta shi in aka aljihun sa a lokacin nan inda babu ne ta sa abun ya kawo yanzu zai dauka ya baka amma in ka zo da cin mutunci to jin cin mutuncin nan shi ma fa dan adam ba su a wulakanta shi duk kaskancin mai talauci in ka wulakanta shi ba jin dadi in ya fushi shi ma sai ya dasa abun haka ne ko ba haka ba to haka nan kai kuma da ake bin ka bashi banda jinkiri mai yawa ka bayar a lokacin da ake bin ka lokacin da kai aka alƙawari kar kai jinkiri kar kuma ka faɗi magana in gode yake kan karata da Allah sarkin naci ba wanda yace haƙƙinsa ya biyo yana da dama ya biyo haƙƙinsa bai kamata ka gaya masa magana wanda ba ta bata masa rai ba shine abin da malami yake nufi wa hada ma'murun bihi fi kulli ma thabata fi dhimmi min nas lil insan ma'murun man lahul haqqu bil ittiba'i bil ma'ruf wa man alayhi al haqqu bil ada'i bi ihsan wannan ba sai mun nemi tau shine abin da na faɗa yanzu wa fi qawlihi fadinsa da yake cewa faman ufiya lahu min akhihi tarqiqun siranta matsalan ne da kuma sa abun ya zama aji tausayi tausayi da kuma kwadaitarwa akan yin afwa saboda mutum ya ji tunda aka ce min akhihi dan uwan nan mutumin nan da kake shefa dan uwanka ne dan uwanka na addini ake nufi tunda ba na jini bane yawa wa hasun ala al afwi ila diya wato ana kwadaitar da mutane ne in an musu irin wannan kisan mutum yayi afwa daga kisasi a komo kan ba da diya shine abin da ke nufi wa ahsanu min zalika al afwu majjana wanda kuma yafi wannan ma shine a yafe gaba daya duk wannan alheri ne yau musamman a duba kisan da ya gudana irin na mota din nan da ake yi ana yawan yin sa wani sai shi bai yadda ba shi kawai diya ce din da ma kisan kuskure shi ba tantan kisasi ko yau tunda kisan hatsarin mota ana sa shi a babin kisan khata ne ba a amdan ba mun gane wannan da aka diya ake zance kaga mutane da yawa mu ko dake mu anan muna da wata al'ada duk abu da ya faru da ma nan da nan sai a ce to an yafe an yafe to in an yafe din ne saboda tausayi na wanda yayi abun ba zai iya ba ba laifi bane kuma alheri ne mutum zai samu lada amma idan mutum yana da damar da zai biya wani abu to mu daina kyamar karbar diya din al'adar bahaushe ne sai ce ah kai karkaci wannan kudin diya baya albarka amma an karba mutum ko wani abu zai faru ko gobara ko hadari zai samu mutum wannan ba haka bane ya Allah zai rubuta abu yace ayi kai kuma kace ba za ka karba ba in aka karba a ci shi halal ba za ka ce ka ci kudin dan uwanka ba ka sai da shi ka san haka bahaushe wani lokacin ne ba abu mummunar fassara kawai sai ka kafa mutum shi duk halaccin sa za ka fahimta amma wannan idan mai hali ne yana da damar da zai wannan gaskiya ya raba ku da dan uwanku dan uwan musamman a ce mai gida ne shi ke kula da yaya da sauransu ya bar yayan nan ya mutu ba mai kula da su sai a zo ana sa su gidan marayu ko kuma ana neman a taimaka musu a rasa dan me za a ce ba za a karbi diya ba daga mutumin da yake mai kuɗi ne ya ture shi da ya kashe dan mutane ko ya kashe mutum da mota ina fata mun fahimci wannan yana da daman da zai iya biyan wannan to kar ai sauran a ce a rika yafe masa duk da cewa yafewar in an yi ta da kyakkyawan niyya to akwai lada akai shine abin da malami ke nufi da fatan mun gane yawa amma abin da ni nake so in kira gare shi al'adar da aka saba ta kyamar wannan abubuwan kawai daga abu ya tashi a ce a yafe in ana yin wannan to mutane ba za su samu yin wato tsorata wajen bin ka'idojin tuki din ba kowa kawai sai jeho ya san duk abin da za a je ai kawai yan uwana ne za su je su samu yan uwan wadancan din kawai shikenan a tattauna sai a zo a sake ni sai ai bayani kuma magana ta mutu kotu to in mutum haka za a rika yi kaga kenan ashe kowa ba zai damu ba za a yi ta kashe mutane wannan kuma ba daidai bane wannan ita ce hikimar da ta sa Allah yake faɗi wannan wa bin walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun za mu zo mu magana akan ta hikimomin da malami suka faɗa akan wannan na me yasa aka shar'anta wannan abun ya zama haka idan har mutum yana jin cewa in yayi abu haka abun zai tafi ba za a yi masa komai ba to hakika sai ya saki jikinsa kawai kowa ya tilifi wanda kuma ko gaba daidai bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana to shine sai yake cewa ina ne yawa ko fi qawlihi akhihi dalilun ala anna alqatila da yace akhihi din nan to dalili ne yake nuna cewa shi wanda ya kisa ba kafiri bane mutumin da ya kisan kai ba kafirci bane kun fahimci me yasa saboda ya ce faman ufiya lahu min akhihi sai an kira shi dan uwansa an kira wanda ya kisa dan uwan wanda aka kashe wanda aka kashe dan uwa ne ga wanda ya kisa kuma ijma'i ne na malamai cewa ukhuwa anan ba ana nufin ukhuwa ta jini ba ko ukhuwa wacce ce ta imani in ku ukhuwar imani sai ashe wanda ya kisa din ba kafiri bane ashe kisan kai ba kafirci bane kun gane wannan fiqh yau da kada wani ya kashe wani aje a ce yayi kafirci kisan kai ba kafirci bane wannan kamar da muka sani da aqidar ahlus sunna isli anna al murad bil ukhuwati huna ukhuwatu al iman abinda ake nufi yan uwantaka ta imani falam yakhruj bil qatl minha kuma shi ne kisa da kisan nan da yayi bai fita daga wato cikin imani ba mun fahimci wannan bai fita daga wannan ukhuwa din ba min hada ne da ubu al ukhuwa ma'ana dan ya kashe mutum to bai fita daga ukhuwa ba ukhuwa kuma wace ce ta imani ashe da kafiri ne shi ba za a kira shi min akhihi ba mun fahimci abu shi ne sai ke cewa wa min babin aula anna sa'ira al ma'asi allati hiya dun al kufri la yakfur bi dun al qatl ya kamata yawa wa min babin aula kun ga ta wani babin da yafi dacewa da haka shine ashe sauran laifuffuka ma sauran zunubai waɗanda suke ku bar shi dunin kufrin daidai ne yawa ma'ana ƴan uwan kisa wanda suke dukansu da shi da su dukansu dunin kufri ne don baya nufin dama ai kisa shine mafi sama yawa magana sa daidai ce ma'ana dunin kufri duk laifin da ba kisa bane shi ai akwai laifuffuka da yawa waɗanda ba kisa ba ko ba kafirci ba kai duk laifin da ba kafirci ba shi ma ashe idan an aikata shi ba a kafirci ba da zina da shan giya da sata luwaɗi da sauransu in mutum yayi bai zama kafiri ba kun ga wannan ya ƙaryata aqidar khawarijawa abun khawarijawa idan mutum yayi zina ya fita daga musulunci gaba ɗaya kafiri ne abun mu'tazila kuma ya fita daga imani bai shiga kafirci ba mun ga cewa ashe kenan yana nufin nan dukkan sauran laifuka waɗanda ba kafirci ba to dukkan su suma sun zama idan mutum ya aikata su bai kafirta ba tun daga kisa ba in mutum ya aikata shi an kira shi dan uwa ga wanda ya kashe din da ba dan da ba mu kuma dan uwantakan nan ta mece ce ta imani ce an fahimce ne da a ce kafiri ne to da ba za a kira shi dan uwansa ba Allah sai ana fahimta yau sai ce al-ma'asi allati dunal kufri la yakfuru biha fa'iduha mai aikata su ba ya kafirta wa inna ma yanqusu bidhalika imanuhu abinda zai auku shine imaninsa ne zai rubu yawa wannan kuma lamarin cewa aqidar ahlus sunna cewa mutumin da ya yi zunubi zunubin da bai kai kafirci ba to hukuncin sa in ya mutu akan haka bai tuba ba hukuncin sa yana ga Allah in Allah ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi in kuma ya tuba kafin ya mutu to Allah mai gafarta zunubai ne baki ɗayan su anan gafartawa har kafirci idan mutum ya yi kafirci to in ya tuba Allah na gafarta masa amma in ya mutu bai tuba ba to anan maganar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nan take zuwa an bar tafi yawa amma duk wanda ya tuba kafin ya mutu to ko me ne laifin sa Allah na gafarta masa ko da kafirci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa nassi ne alqur'ani ka ce waɗanda suka kafirta in sun hanu daga kafircin su daga fitinan nan tasu yughfar lahum ma qad salafa da a gafarta musu musulunci akwai rahama a cikin sa duba ka ga mutumin da zai dade yana cutar musulunci yana masa makirci yana kulle kulle lokaci guda sai ce la ilaha illallah sai mutu shike ne shiga aljanna rahmar Allah kenan da mutum zai shekara 99 a duniya kafirci ne kuma yana ta tsananin musulmi da aza da gana musulmi azaba wani daya in yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya musulunta da ikhlasi Allah kuma da mashi san zuciya ba dan wani abin duniya ba ya musulunta to wasu gari kuma ya mutu duk laifin da ya shekara 99 nan Allah madauki ya gafarta shi da kafirci da karamin da kuma abin da bai kai kafirci din ba kuma wallahi bin Allah shine rahmar wato shine rahama shine ceto ga dukkan mutum a wannan bayan kasa din. Allah madauki kara tabbatar da mu akan wannan addini mai sauki, addinin musulunci. Sai sai wa idza afa awliya'ul maqtul, idan yan uwan wanda aka kashe suka yi afwa, aw afa ba'duhum, ko wasu daga cikin su suka yi afwa, ihtuqina damul qatil, shikenan jinin wanda ya kashe din nan, ma'ana jinin mai kisan shi mai laifin, jininsa an tsare shi kenan. Idan wannan in har aka ce an yi afwa, to shikenan jininsa an tsare shi, mai ma'ana jininsa an tsare shi, ya zama ma'sumi, haramun ne mai kashe shi. Yawwa, ma'sumi bi ma'ana nuhu mara zunubi ba. Yawwa, ma'sumi in an ce ma'sumud dam, wanda yake haramun ne a kashe shi. Yawwa, shine yake cewa wa sara ma'suman minhu, ya zama tsayayye an katange shi tsakaninsa da su, ba wa min gairi, haka wani ma ba zai kashe shi ba, su ba za su kashe shi ba, su suwa yan uwan wanda aka kashe ko. Yawwa, tunda sun yi afuwa sun ce a shikenan sun yafe ba gantan aikisa aikisasi, to shikenan kada wani daga baya wani ya zo yace yana ganin sa wata ran yace ka ga wannan fa shi kashe mana dan uwa, ya rika rike wannan abun a zuciya wata ran, kawai ya zo da makami kawai ya afka masa bayan ku an yi afuwa tun a baya, ko ga shi dan uwa wato abin nan ko uba ko kuma wasu da minan gaba daya su ijma'i ko kuma wasu daga cikin su, an fahimci wannan. Ko mutum daya aka samu yace ya yafe, to an dawo kan diya, ingan wannan. Yawwa, shi wannan kun ga ra'amar musulunci kenan, ba a ce duka sai sun yi ittifaki sun yi mutum an ce in dai daya yace shi ya yafe haƙƙinsa, to shikenan, domin in dai yana da haƙƙi, haƙƙi a jikin rai guda daya ne, ko ba haka ba, rai la yatabaadu, ba da ma a iya kasa ran kaɗan kaɗan, misali in su goma ne ƴaƴan mutumin an kashe mutum, ƴaƴansa sai ɗaya yace shi ya yafe, to ran nan gaba ɗaya ba za a kashe shi ba. Saboda me? Saboda rai guda ɗaya ne, ba dama a ce a raba ran gida goma a bar tara a kashe guda ɗaya, ai a kashe guda ɗaya a bar tara, mun fahimci wannan? Ko kuma a yadda na faɗa farkon kai, tunda idan taran ne basu yafe ba, a ce a kashe tara a bar ƙwaya ɗaya, ai kaga ba zai yiwu ba. Da aka shi yasa suka ce in wani sashe na ƴan uwa suka yafe wanda aka ce musu, to shikenan sai dai a dawo kan diyya ba zancen kuma kisasi ba, mun fahimci wannan. To tunda haka ne, in aka yi afuwan nan, shi wanda ya yi kisa ɗin ya zama ma'suman, jininsa haramun ne a kashe shi, sawa'un daga ƴan uwan wanda ya kashe ɗin ko kuma sauran musulmi ko sauran mutane. Sauran mutane ma haramun ne su kashe, ma'ana kamar yadda kowa yake, jininsa ya zama tsararre, mun fahimci abin. Yawwa, yace wali hadha qala, dan haka ma yace fa man i'tada ba'da dalika, wanda duk ya yi i'tidai ya wuce iyaka bayan wannan, ashe idan aka yi afuwa wani ya zo yace kuma zai kashe wanda ya kashe musu dan uwa, to yayi ya keta haddi, yayi ta'adda, ya zama dan ta'adda, an fahimci abin. Yawwa, shine Allah madauki ce fa man i'tada ba'da dalika, ai ba'da al'afwi, bayan an yi afuwa, falahu azabun alim, to yana da azaba mai radadi zai hadu da ita, ai fil akhirah, malan sai ana nufin a lahira Allah zai masa azaba mai radadi. Wa amma qatluhu wa adamuhu fa yu'khadhu min ma taqaddama, amma cewa za a kashe shi shi din kuma ko ba za a kashe shi ba, to za a dauki wannan hukunci ne daga hukunce-hukuncen da suka gabata. Me hukuncin wanda ya kashe wani? Yawwa, me yasa yake bukatar wannan aibiyani? Asali wannan ya zo ya kashe uban wannan, sai ƴan uwa ko ƴaƴan wannan mutumin da aka kashe suka ce sun yafe, mun fahimci wannan. Daga baya a cikin ƴaƴan sai wani, kamar nake ba da misali ɗazu, yana ganin sa wata ran sai tuno shi, yanzu fa wannan fa shi ne ya kashe mana uba, kawai sai shi gaskiya fa ba zai haƙura da wanda ya rika ganin dansa ba zai daɗi ba ga wanda ya kashe masa uba, sai ya kashe shi ba. Ya manta wancan hukuncin da aka yi, to idan ya ga ko makami ya kashe wannan, ya yi me? Ya yi ta'adda, ya yi ta'adda. Don haka yanzu in ya kashe shi, me ya hukuncin shi kuma da za a yi masa? Shi ne malamai ke cewa hukuncinsa shi ne hukuncin da ya gabata da aka yi magana a kai, shi ma yanzu ya dawo, tunda wancan ɗin da aka yi wa afuwa wanda ya kisan uban ya zama ma'sumud dami, an yafe masa, ya zama cewa jininsa an tsare shi a shar'ance, to wanda kuma ya kashe shi ya zama me? Ya yi ta'adda. Don haka wanda ya ta'adda za a yi masa shi ma hukuncin kisa. Na fata mun fahimci abin da yake nufi. Yawwa, shi ne sai yake cewa li'annahu qatala mukafi'an lahu, domin ya kashe mutum ne da yake matsayinsu ɗaya, shi ma'sumud dami, shi ma ma'sumud dami. Da a ce dama kafin ayi afuwa ne kafin a zo ayi shawara kawai sai mutum ya kashe wani wanda ya kashe uban wani sai shi dan da aka kashe ubansa kawai sai ya kashe wancan mutumin to anan shine dama za a zo a ci a shikenan a je gaban alkali ayi shari'a to dama wannan ya kashe masa uban shi kuma wannan ya kashe wannan magana an daidaita ke dan ba matsala kaga nan can a zo nan can shari'a har a gitto da maganar ayi afuwa ko ba za afuwa ba magana ta tashi tunda dan yaje ayi yaya makafin aje gun alkali shikenan sai ayi zancan ayi kwantar da hankali ayi sulhu kada kuma wani bangare ya saki cewa zai saki wani tunda an yi daidai wa daida ina fata mun fahimci abu yawa amma tunda an riga an yi afuwa wannan da aka yi afuwa din nan ya tashi daga matsayin mai kisa ya komo ma'sumud dami dan an yafe masa ma'sumud dami shine wanda haramun ne aka kashe shi to idan wani daga cikin waɗancan ya tuno wancan abin da bai zo ya kashe shi to nan ta'addanci yayi sai ai masa hukunci irin hukuncin na wanda ya kashe dan adam saboda ya kashe mutumin da yake daidai da shi shi ma'sumud dami shi ma ma'sumud dami ina fata an fahimci abu yawa to sai ki cewa kuma ina ne yace li annahu قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك سيتي اما من فسر العذاب الاليم بالقتل وسمع لمن سنه فسر ابنده ake nufi da falahu azabun alim shine a kashe shi yawa sayce fa innal ayata tadullu ala annahu yata'ayyana qatluhu yace ai ayar ta riga ta nuna cewa wajibi a kashe shi haka wannan azabar ana manzan azabar lahirai mun fahimci abin yawa yace wala yajuzu al'afu anhu inji wasu suka ce wai tun da aya kai yin fa innal ayata wannan ƙarin bayani ne akan masu cewa azabar kace a kashe shi din suka ce ai aya ta riga ta nuna a kashe shi dan haka wala yajuzu al'afu anhu bai halatta ai masa afuwa ba haka wasu malamai suke cewa ma'ana tun da yayi kisa ai wannan mutum ya kisa ya biya kashe wani to bai halatta ai masa afuwa ba sai a kashe shi وبذلك قال بعض العلماء wannan shine fadin wasu malamai din yace was sahihul awwal magana ingantacciya ne ita ce magana farko cewa za a yi masa hukunci gargadan hukuncin da yake mana za a kashe shi saboda kisa amma magana azaba azabar lahira ce sai idan ya zama kafin ai wannan hukunci ne na afuwa kamar da fada ya zo yayi wannan kisa sai ya kashe mutumin da yake daidai wa daida da fatan mun gane abu to shi sai ke cewa thumma bayyana ta'ala hikmatahu al'azima fi mashru'iyyati al-qisas sannan Allah madaukaki ya bayyana hikimarsa mai girma wajen shar'anta qisasi din nan fa qala sai ke cewa wa lakum fil qisasi haya kuna da rayuwa a cikin wato kisa a ma'ana a cikin qisasi kai in har kun yi qisasi to za ku rayu ai tanhaqimu bidhalika ad-dima'u jini inani ma'ana yau za a tsare jinayen mutane ya zama ba a kaka kashe su ba watan qan'u bihi ashqiya'u shaqiyai za su zanye hannun su daga cutar da mutane shine tanqamu yawa li'anna man arafa annahu maqtulun idha qatala duk mutumin da ya san cewa za a kashe shi in shi ya kashe la yakadu yasduru minhu alqatlu to ba zai yi ba zai wahala kaga cewa ya tashi ya miƙa hannun sa ya kashe wani haka ne ko ba haka ba idan rusiya in ku aka yi begen rasuwarsa ma'ana aka yi kukan ya mutu shi alqatil bayan ya kashe ya yi kisa aka yi kukan cewa shi ma gashi ya zama maqtulan to in za'ara bidhalika ghayruhu wanda ba shi ba zai razana wan zajara kuma ya tsorata falau kanat uqubatu alqatil ghayra alqatil inda uqubar wanda ya kashe ba wai a kashe shi bane lam yahsul انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل تو اي شر da ke aukuwa in an kashe mutane to bazai zama an dauke hannu da kansa ba za ka kullun mutane a cikin sharri suke in har mutun ya san in yayi kisa ma ba za a kashe shi ba haka ne ko ba haka bane duk wanda ya san in ya kashe wani haka zai zauna lafiya ai shikenan duk wanda ya bata masa rai sai ya zaro ko bindiga sai ko ya zaro abin da ya ga dama sai ya kashe mutum saboda ya san babu abin da zai faru amma in ya san in ya kashe za a kashe shi to na farko zai fasa kisa in ya fasa kisa ai kaga kenan ya fasa saboda shi ma aka kashe shi nuna zuwa mutum biyu shi rayu kenan haka ne ko ba haka ba amma in ya kisa shi ya kashe wani to mutum biyu ne za su rasu shi ma za a zo aka kashe shi kaga kenan ashe hukuncin kisasi yana tsare jinin mutane yasa a zauna lafiya ba za a yi tashin hankali ba ba fushi da makami kowa san in yayi aka kama su a
abinda za a yi masa kenan shi yasa daga kasashen da suke wannan tatbiki wannan hukuncin suke zaman su lafiya kuma amfanin a rika karanta labarai kenan da ku kullum za su ko da duk lokacin da aka ce mutum ya kashe mutum sai an karanta labarai ayyau an yi hukunci a wuri kaza akan wani da wani ko akan wani dan wani kai saboda ya kashe wani rana kaza kuma ɗan uwansa ba su yi afuwa sun ce diya za su karba ba don haka sun tsaya akan kai kisa su suke so wannan yana nan har zuwa gaban da ana'insa za a ji a tsaye da mutum akwai inda ake kuma a ɗauke masa kansa suna da tsari za su da takobi mai kaifi a yanke kan kuma kama shi a ji abin ne a yi masa sallah a cikin mabi a matsayin musulmi yawa shi an masa an suturta shi da mutunci duk da laifin da ya yi saboda an ɗauke wani laifin ya ƙare a duniya tunda an masa kisasi kun fahimci wannan shi kuma wancan da ya kashe shi an yi fansa a kansa saboda an kashe wanda ya kashe shi kaga sai kowa ya zauna lafiya amma in ba a irin wannan hukunci haka kowa zai zauna ya kashe wanda yake so to hakikatan kofar zalunci sai aka buɗe ta Allah maɗauki ya tsare mu tana ga matsaya nan duk da dai ba daidai gun tsayawa ɗin ba ne mu tashi kan ko mu ɗan sake dawa baya gobe insha Allah sai mu sake maimaitawa domin abin ya tafi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara fahimtar da mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ko biro ne ko ba na biro ne ba sai alama ko da dai